أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا دبا يبو دغه وديا ما الله سبحانه وتعالى دي ساكي هوري منا wannan dama na dawowa bakin wadannan darussa da muke gudanarwa cikin wannan masallaci mai albarka na Isnaicin. A insha Allah yau zamu koma bakin darasin mu na littafin Ad-Da'u wad-Dawa. Wanda littafi ne da muka dauki dogon lokaci muke karanta shi. Ina kyautata zaton yau insha Allah zamu yi darasi na 55 kenan. Littafin Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da rahama. Allah ya kara haske a cikin kabarinsa. A fasalin da muka kwana a kai karatun mu na baya mun yi bayani game da fasalin da aka mai take da al-ma'asi tulqir ru'ub wal khawf fil qulub. Wato sabon Allah yakan jefa tsoro da firgici a zukatan masu saba ma Allah. Saba ma Allah bai bari mutum ya zauna lafiya. Idan mutum zai sabi Allah to ya kulla da damuwa da rashin zama lafiya. Malam ya yi dogon bayani akan ukubar da ke cikin saba ma Allah da yake samun ma'abucin ne sabo ta hanyar shiga razana da firgici da damuwa a cikin rayuwa. Wadda iya maganin wannan matsalan ko damuwar shine mutum ya daina abin da yake. Fasalin mu da zamu tashi akai yau malam yace al-ma'asi tuqi'u fil wahashati. Wato sabon Allah yakan jefa mutum a cikin mugun damuwa da tashin hankali. Kaga kusan abinda babin baya ya kulla ko fasalin baya ya kulla shine abinda wannan fasalin mai yake magana akai. Cewa al-ma'asi saqon Allah tuqi'u fil wahshati yakan jefa ma'abucin saqon a cikin mugun damuwa da tashin hankali. Mun karanta a baya malam yace Allah ya kulla alaka karanta a baya malam yake cewa Ubangiji ya kulla alaka tsakanin daidaicewar bawa da lalacewar bawa da sabon Allah kamar yadda Allah ya kulla alaka tsakanin wuta da kuna, yadda in ka taba wuta za ta kone ka to haka in ka fada cikin sabon Allah zaka fada cikin halaka zaka fada cikin daidaita mafi girman abin da ke jirkita rayuwar mutum ya jefa mutum a cikin damuwa ya jefa mutum a cikin matsatsi da kunci shine saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wa min uqubatiha malan yace yana daga cikin uqubobi na sabon Allah ma'ana yana daga cikin azaba da bala'i da sabon Allah ke haifar wa ma'abucin sabon Allah annaha tuqi'u tuqi'ul wahshata al'azima fil qalbi yakan afkar da damuwa da kunci mai girma a cikin zuciyar bawa idan mutum zai saba ma Allah idan bayi za su tsunduma cikin sabon Allah to daga cikin abinda sabon Allah zai afkar musu shine zai jefa musu damuwa da kunci a cikin ransu za su dinga rayuwa a cikin damuwa za su dinga rayuwa a cikin kunci za su dinga rayuwa a cikin musiba mai tsanani malaka yace wa min uqubatiha yana daga cikin uqubobi na saba ma Allah ma'ana masifar da za a gamu da ita sanadiyar saba ma Allah annaha tuqi'ul wahshata al'azima fil qalbi shine afkar da damuwa da bala'i mai girma a cikin zukata fayajidul muznibu nafsuhu mustawhishan malan yace sai mai zunubi ma'ana mai saba ma Allah sai ya tsinci kansa a cikin damuwa a cikin fitina a cikin rikici mai tsanani daga lokacin da mutum ya tsunduma cikin saba ma Allah to kawai yakan tsinci kansa a cikin wani dabaibayi na kunci da damuwa da kuncin zuciya mai tsanani waqad waqa'at alwahshatu bainahu wa bain rabbih malan yace hakika wannan damuwan sai ta afko tsakaninsa da ubangijinsa sai ya zama tsakaninsa da wanda ya halicce shi babu alaka mai kyau to daga lokacin da ita kuma zuciya ta rasa kyakkyawar alaka tsakaninta da ubangiji to wannan zuciyan ma'abucinta ya shiga uku ya daidaita saboda haka wannan damuwa wannan kunci da ma'abucin saba ma Allah zai afka to sai ya shiga tsakaninsa da ubangijinsa Allah ya tsare shi yasa ma'abucin saba ma Allah wanda ya tsunduma ko suka tsunduma a cikin sabon Allah yakan samu damuwa duk abinda bin Allah ne sai ka samu shi yana daga mishi hankali ya zama fitina wannan sallah da kake gani kai da kake sallar ka san dai sallar ba wani abu bane to wannan sallan wani za ta iya mishi nauyin da sai shekara bai yi ta ba amma a rana zai iya zuwa ya tona rami shan kai zai iya sauke injin mota zai iya sauke injin mashin zai iya jera rafta zai iya amma duk abu in ya shafi ubangiji mai yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam Allah ya ce wanda ubangiji yake rufe shi da shi sai ya buɗe zuciyarsa akan musulunci duk abu in an ce Allah aka ce manzon Allah sai ya ga wannan abun ai ba komai bane wa man yuridi an yubillahu yat'al sadrahu bayyikan harajan ka'annama yas'adu fi sama idan kuma wanda bata ta tabbata akan sa ne ubangiji ya nufi ya batar da shi to sai ya sanya zuciyarsa sai ta zan bayyikan harajan tana da kunci tana da damuwa game da bin Allah ka'annama yas'adu fi sama kai ka ce mishi akai ya hau sama yanzu aka ce ka hau sama ko a kashe ka to ta ina da ka fara to wallahi in aka ce bi Allah gane yake kamar an ce ya hau sama duk abu in bin Allah ne duk abu in bin Allah ne wata ta saka hijabi kawai damuwa ne a gunta tana ganin takuri ne tana ganin wahala ne jama'a mun fahimta to ɗaya daga cikin abun da ke haifar da wannan nasiban shine a samu gap
tsakanin bawa da ubangijinsa. To sabon Allah, ɗaya daga cikin illar da take ma mutum shine jefa wannan damuwan tsakaninsa da ubangiji. Saboda haka duk abun da in bin Allah ne, son Allah ne, baya cikin abun, to ubangiji ma bai son sa. Jama'a mun fahimta? Wa qad waqa'at al-wahshatu bainahu wa bain rabbih wa bain al-khaliqi wa bain nafsihi. Malan yace wannan wahasha, wannan damuwan, wannan kuncin kuma ya afku tsakanin sa da bayin Allah ma. Jama'a mun fahimta? Tsakanin sa da bayin Allah. Domin babu yadda za a yi ka sabi ubangijin mutane, ka yi watsi da ubangijin mutane, shi kuma ya bar zuciyan bayinsa su kyautata alaƙa da kai. To yadda ya samu damuwa tsakaninsa da ubangijinsa, sai kuma ya samu damuwa tsakaninsa da mutane. Duk mutumin kirki, duk mutumin kirki, zuciyarsa ba za ta so ta yi alaƙa da shi ba. Duk mutumin kirki zuciyarsa tana da damuwa da bayin Allah, to su ma bayin Allah suna da damuwa da shi. Haka zai rayu a cikin mutane. Shi yana da damuwa da su, su suna da damuwa da shi, shi bayi da natsuwa da su, ba shi da natsuwa da su. Idan mutum ne mai saƙon Allah, ko ganin mutane ya koma gefe haka suna tattaunawa, sai ya ce ko dai suna maganansa ne, saboda wata ƙilɓarawo ne. Shi yana ganin duk inda ake magana ana maganansa ne. Jama'a mun fahimta? Wataƙil mazinaci ne, wataƙil ɗan shaye-shaye ne, wataƙil duk laifinsa. To ko ganin waɗansu yi suna magana, sai ya dinga samun wannan rashin natsuwa ɗin a cikin zuciyarsa. To su ma kuma haka in yana cikinsu ba sa natsuwa. Malam yace wa baina nafsihi, sai kuma wannan musibar damuwar sai ta shiga tsakaninsa da kansa kansa. Jama'a mun fahimta? Wallahi shi kansa sai ya dawo ban jin daɗin kansa. Tsakaninsa da ubangijinsa ba kyau, tsakaninsa da bayin Allah ba kyau, sai kuma tsakaninsa da kansa ma sai ya ɓaci. Saboda haka yana rayuwa ne, yana rayuwa, amma shi kansa babu wani ɗanɗano da yake ji a rayuwar. Shi kansa yana jin ƙasƙanci akan kansa da kansa, shi kansa yana jin walaƙantuwa akan kansa da kansa. Malaiti, to duk wannan saƙon Allah ke haifar wa mutum. Wa kullama kasurati dhunub ishtaddati alwahsha. Malaiti, duk lokacin da saƙon Allah suka yawaita, to kuma wannan damuwan sai ya yi ta ƙaruwa. Duk lokacin da saƙon Allah yake yawaita, zunubin bawa ke yawaita, zunubin al'umma ke yawaita, to shiga wannan damuwa da matsafin kuma sai ya yawaita. Wa amarul aish aishul mustawshin alqa'idin. Malam yace mafi ɗacin rayuwa, mafi munin rayuwa shine amarul aish aishul mustawhishin alkhaifin, shine rayuwar waɗanda suke cikin damuwa da tsoro da firgici. Mafi munin rayuwa da mutum zai tsinci kansa a duniya shine ya samu kuncin zuciya, damuwa da baƙin ciki a rai. To babu wani damuwan da zai shiga da ya wuce wannan. To saɓin Allah abin da yake haifarwa shine jefa mutum a cikin irin wannan yanayi na damuwa, na firgici, na samun rashin natsuwa. Malam yace mafi ɗacin rayuwa a duniya shine rayuwar wanda ya shiga cikin damuwa da baƙin ciki da kunci a rayuwarsa, ya shiga cikin fargaba, ya shiga cikin tsoro. Wa atyabul aish aishul musta'anifin. Malam yace mafi daɗin rayuwa, mafi nishaɗin rayuwa, mafi ingancin rayuwa ita ce rayuwar waɗanda suke cikin nishaɗi, wanda zuciyarsu take huce, zuciyarsu take kwance, hankalinsu yake kwance. Cin naman kaza yana kwanta da hankali? Shan mirinda na kwanta da hankali? Shiga mota yana kwanta da hankali? Bai kwanta da hankali. Wannan jiki yake ginawa, jiki yake ginawa. Saboda haka malam yace wa atyabul aish aishul musta'anifin, mafi daɗin rayuwa, rayuwa mafi inganci shine rayuwar waɗanda suka samu kwanciyar hankali. to ita kuma kwanciyar hankali, shi kuma kwanciyar hankali har abada ba abin da ke bada shi in ba alaka da Allah alaka mai kyau ba. Zaka samu mutum ga arziki amma ba kwanciyar hankali, ga dukiya amma ba kwanciyar hankali. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, Allah yace waɗanda suka yi imani zukatansu sukan samu natsuwa ne da kwanciyar hankali, Allah yace ta hanyar ambaton Allah. Allah sai yace ala ku saurara ku ji, bidhikrillah tatma'innul qulub, ta hanyar ambaton Allah, kyautata alaka da Allah, tsayuwa akan addini, zukata suke samun hutu, suke samun natsuwa, inji Allah. Falaw nazara al-aqil, malam yace idan da mai hankali zai yi nazari yayi tunani, wa wazana ladhat al-ma'siya, ya auna jin dadin sakon Allah, in yayi jin dadin da yake ji, ya auna idan ya saci kudin jama'a dadin da zai ji wajen amfani da kudin, ya auna idan ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani, ya auna idan ya yi shirka ko ya yi bid'a, ya auna. Malam yace idan da mai hankali zai auna dadin da yake samu idan ya sabi Allah, wa ma tuqi'uhu min al-khawf wal-wahsha, da kuma abinda sakon Allah take afkar da shi na damuwa da kuma bakin ciki da tsoro, la'alima su ahalihi, malam yace wallahi da ya gane mummunan halin da yake ciki, da ya gane mummunan halin da yake ciki. Idan yanzu mutum yayi rashin gaskiya a ofis, ko wani kin ne suka kawo ziyara har su bar wajen gaban sa na faduwa, idan ya bi yar wani ko ya bi matar wani ko a masallaci suka haɗu da mijinta, sai ga kaman maganar ta tashi, to wannan bala'i yaushe yaushe mutum zai rayu a cikin. Idan wiwi yake sha, indiya yake sha, dan anguwansu in ya gani sai ya shiga damuwa. Idan yayi wani laifi asirin bai tonu ba, bai tonu ba, amma kullum yana cikin fargabar, saboda haka in yayi laifi a ofis daga nan zuwa shekara goma kullum bai mantawa, duk wata guguwa da zata taso yana tunanin kar wannan abun ya tashi. Akwai bala'i ko ba bala'i? Akwai bala'i, saboda haka inda zaka zalunci wani Allah ya sauke ko ka cuci wani, duk lokacin da ka sallama a gidanka hankalinka a tashi ne, sai ka tabbatar ba shi bane. To in amma sallama sau biyar a rana a gidanka, ai an saka a cikin uku, tunda duk wanda yazo kana tunanin ko wancan din ne. Saboda haka malam yace idan da mai saba ma Allah zai yi nazari, ya auna da'in da yake na sabon Allah, ya auna masifar da yake shiga na damuwa sanadiyar sabon Allah, shi da zai gane cewa ashe yana cikin mummunan yanayi ne, yana cikin mummunan hali ne. Jama'a mun fahimta? Wa'aziba wa'azima gobnihi, da ya fahimci girman dukan hancinsa da aka yi, wannan abin da yake mora a sabon Allah, da ya fahimci shi aka daki hancinsa, ba shi ya daki hanci ba. Jama'a mun fahimta? Izba'a unsa ta'a, domin ya sai da nishadi da jin daɗi na ɗa'a ma Allah, wa amnaha, ya sai da amincin ɗa'a ma Allah da kwanciyar hankali, wa halawataha, ya sai da halawa jin daɗi da zaƙi na ɗa'a ma Allah, bi wahashatil ma'asiya, da fargaba na sabon Allah. Idan yayi ɗa'a ma Allah, ya zama mutumin kirki, yayi biyayya ma Allah, abinda zai samu na kwanciyar hankali, abinda zai samu na nishadin zuciya, abinda zai samu na alkhairin rayuwa, duka sai ya tuttudar da wannan akan wani jin daɗi guda na sabon Allah, ko jin daɗi akan waɗansu sabon Allah, wadda abinda ya samu na jin daɗin bai isa ya maye mishi gurbin abinda zai fada na masifa ba. Jama'a, wannan fa a duniya ne kafin aje lahira, domin za mu zo mu karanta bala'in da mai sabon Allah yake shiga ran da zai mutu. Abu na farko dai shine yau ya bar duniya, duk daɗin da ta mishi yau zai barta. Abu na biyu kuma zai bari da bashin laifuffuka zai tafi, zai bari din kuma yayi zina da matar wani ware wani, zai bari din kuma yayi laifi kaza, zai bari din kuma yayi kaza, zai bari din yayi kaza, zai bari din yayi kaza. Saboda haka damuwan yakan haɗu da yawa kafin a cire damuwa. To wannan a duniya kawai irin zaman da zai yi, zai zauna ne a cikin wannan kunci da damuwa ne? A cikin kunci da damuwa? Malam yace wa ma tujibuhu min al-khawfi wadh-darar adda'i lahu, da abinda sakon Allah ke wajabtarwa na tsoro da cutarwa mai tsanani wanda zai biyo baya kan ma'abucin sakon Allah din. Kamar yadda aka ce fa in kunta qad awhashaka dhunubu fada'ha idza shi'ta wasta'nis, fa in kunta qad awhashaka dhunubu, wai idan sakon Allah ya addabe ka ya saka a fitina, ya saka a damuwa, ya saka a kunci, fada'ha, to ka bar shi. Idza shi'ta in kaga dama wasta'nis, sai ka samu kwanciyar hankali. Maganin shine barin abu, maganin shine barin abu. Saboda haka bala'in da mutum zai shiga sanadiyar saba wa mahalicinsa, maganin shine ya bar wannan abun. Amma in bai bari ba, ba shi da ran da zai fita. Wa sirrul mas'ala, malam yace sirrin matsalar, sirrin matsalar annar ba'a, ba'a ma Allah, tujibul qurb min ar-rabb subhanahu wa ta'ala, yakan wajabtar da kusanci zuwa ga ubangiji. Da'a ma Allah, da'a ma Allah yakan wajabtar da bawa ya zama ya kusanci ubangijin. Gurgurdun yadda kake biyayya ma Allah, yadda kake biyayya da ikhlasi, yadda kake biyayya da tsoron Allah, to gurgurdun yadda da'arka za ta kusantar da kai zuwa ga mahaliccinka. Jama'a mun fahimta? Fa kullama ishtadda al-qurbu qawiya al-uns, duk lokacin da kuma kusancinka ya karfafa, mun fahimta ko? Duk lokacin da kusancinka ya tsananta, to daɗa samun kewarka, nishaɗinka shi ma na ƙaruwa ne. Gurgurdun kusancinka da Ubangiji, gurgurdun samun nishaɗinka, gurgurdun nisanka da Ubangiji, gurgurdun shiga damuwarka, gurgurdun shiga damuwarka. Malam yace fa kullama ishtadda al-qurb, duk lokacin da kusancin bawa zuwa ga Allah ya tsananta, ba ma'ana yayi yawa, qawiyal uns, to sai wannan nishadin ya karfafa, sai ya ƙara yawa. Wal ma'siyatu tujibul bu'da 'anil rabb, shi kuma sabon Allah yakan wajabtar da nesanta bawa daga Ubangiji. Gurgudun yadda bawa yake saba ma Allah, to gurgudun yadda yake dada nisa da Ubangijinsa. Malam yace wa kullama izdada al-bu'd, duk lokacin da nisan bawa da Ubangiji yake tsanantuwa, yake daduwa, qawiyatil wahshatu, to a lokacin damuwa shi ma yake ƙara ƙarfi. Jama'a muna fahimta ko? Gurgudun yadda da'anka ya girmama, ya yawaita, to gurgudun yadda kusancinka da Ubangiji zai yawaita, to gurgudun yadda kusancinka da Ubangiji ya yawaita, gurgudun yadda za ka samu zaman lafiya, gurgudun yadda nisanka da Ubangiji, to gurgudun kuma daɗa faɗawanka cikin halaka. An yi karatun nan. Gurgudun yadda bawa ke daɗa kusantan Ubangijinsa, gurgudun yadda yake samun sauƙi a rayuwa, gurgudun yadda bawa yake nisantan Ubangiji, gurgudun yadda yake faɗawa cikin damuwa. Allah ya tabbatar da mu. Walihaza yajidu al-abdu wahshatan bainahu wa baina aduwihi lil-bu'di alladhi bainahuma, malam yace saboda haka mutum ke samun damuwa da abokin gabansa duk nisan rata da yake tsakaninsu. Idan wani bai son ka, in ya tsane ka, akwai gaba a tsakaninku, ko a Lagos yake a nan, kana shiga damuwansa. In ka tuno shi sai ranka ya bace, sai ka shiga kunci. Jama'a mun fahimta? Nisan rata da ke tsakaninku ba zai hana ka shiga bakin cikinsa ba, ba zai hana ya shiga bakin cikinka ba. Jama'a mun fahimta? Saboda akwai gab tsakanin zuciyarka da zuciyarsa ta soyayya. Jama'a mun fahimta, wa in kana mulabisan lahu qariban minhu, kuma koda suna cuɗanya tare, haka ne? Wa in kana mulabisan lahu qariban minhu, kuma koda suna tare a waje daya, to wannan gaban, wannan zafin damuwan yana nan a cikin ransa. Jama'a mun fahimta, malam yace ba wani haza yajidu al-abd, saboda ka bawa yakan samu wahshatan bainahu wa baina aduwi, damuwa tsakanin sa da abokin gaban sa, lil bu'd alladhi bainahuma, duk da nisa da yake tsakanin su, wa in kana mulabisan lahu qariban minhu, koda suna tare a waje daya, office daya, kasuwa daya, shago daya, anguwa daya, gida daya, to amma tunda zuciyar akwai gaba da kiyayya ba soyayya, to sai ka samu akwai wannan kunci da bala'i koda suna tare. Jama'a mun fahimta ko? Malam yace wa yajidu ulusan wa qurban bainahu wa baina man yuhib, sannan yakan samu nishadi, yakan samu kewa, wa qurban yakan samu kusanci, bainahu wa baina man yuhib, tsakanin sa da wanda yake so, wa in kana ba'idan anhu, koda yana nesa da shi, idan kuma mutum masoyinka ne ko yana Nijar ne kana Najeriya, in ka tuno shi sai ka ji dadi, in ya tuno ka sai ya ji dadi, ashe kaga ba kusancin gangan jiki shi ke haifar da soyayya ba, ba kusancin gangan jiki shi ke haifar da kiyayya ba, daga lokacin da zuciya ta yi nesa da wani, to sai a shiga damuwa tsakaninsa da wani, ko da wanin kuma gidan ku daya, daga lokacin da kuma zuciya ta yi kusa da wani, sai a yi soyayya da wani, ko da wanin kuma kasar ku ba daya ba. Jama'a mun fahimta? Allah ya san gaci. Malam yace wal wahshatu sababuha al-hijab, wannan damuwa da kunci da masu faɗin Allah suke shiga, sanadiyarta sababinta shine hijabi da ke tsakaninsu da Ubangiji. Malam, in dai Allah zai ce ka bari ka ƙi, ka bari ka ƙi, ka yi ka ƙi, na rantse da Allah damuwa baka san ranar da za ka fita a cikin ta, baka san ranar fita a cikin damuwa. Wa kullama ghalza al-hijab, to duk lokacin da wannan shamaki yayi kauri, ma'ana yayi yawa, zadatil wahsha, sai damuwa ya ƙara shiga, sai damuwa ya ƙara ƙaruwa akan damuwar da yake ba. Fal ghaflatu tujibul wahsha, malam yace to gafala yana haifar da damuwa ma dan adam, mutum ya zama ya rakkana ga barin Ubangiji, ya share Allah, wani sai yayi wata uku bai dau alqur'ani ya karanta ba. Wani ya tambayi Abdullahi dan Mas'ud, ya ce mishi wai yaya zan yi na gane Allah na so na ko ba ya so na, ya ce to ai ba abin da ya fi sauki ma kamar ka gane haka, kai ka gane yaya kake son Allah sai ka gane yaya yake son ka, domin shi ka'idar sa fadkuruni adkurukum, Allah ya ce in ka tuna ni sai in tuna ka, in ka ambace ni sai na ambace ka, saboda ka lokacin da kake cikin tuntuntuni game da Ubangijinka, ganin girman Allah, tuna Allah, tuntuntuni akan makomarka, Ubangijinka na tuna ka, na ambatanka da alkhairi, kuma yana gaya wa mala'iku su kaunace ka so. In kai watsi da Allah, Allah wa ma kana rabbuka nasiya, ai Allah bai mantuwa, amma zai share ka ne yayi watsi da kai, saboda haka in ka damu da Ubangiji, Ubangiji sai ya shiga cikin sha'aninka. Idan kai watsi da Ubangiji sai ya barka da kanka, kuma ai ba za ka iya ba. Annabi ya kance ya Ubangiji kar ka bar ni in ci gashin kaina ko da cikin kyaftawar ido, ko a kyaftawar ido. To lokacin da kuma Ubangiji ya fita a sha'aninka, me ba zai rikice maka ba? Babu, ba abin da ba zai rikice maka ba. Malam ya ce fal ghaflatu tujibul wahsha, saboda ka rafkana gabarin ubangiji watsi da Allah ka shiga hidimominka ka mance da addini ka mance da kula da addini kai watsi da ambaton Allah malaki ce wannan yakan wajabtar da shiga damuwa wa ashaddu minha wahshatu al-ma'siya to amma wanda kuma yafi wannan tsananin jefa mutum a damuwa shine damuwar sabon Allah mutum ya zama Allah ya saka ba akwai wani littafi doctor da har yau mutanen mu sun gagara fahimta kamar yanzu yadda muke karantawa sabon Allah shine sirrin mutum ya fada cikin bala'i haka ne ko wama asaba min musibatin wama asabakum illa bima kasabat aydikum ya ayar tige wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum Allah ta duk musibar da ta shafe ku abinda kuka aikata ne abinda hannunku ya aikata ne zaharal fasadi fil barri wal bahr Allah ta duk bala'in da kuke gani a duniya kan tudu da cikin ruwa bima kasabat aydin nas Allah ta abinda kuke aikatawa ne Allah me yasa yake faruwa yace li yudikahum ba'd alladhi amil Allah yake na bari ne ku dan dana sashin abinda kuke aikatawa la'allakum yarji'un ko za ku tuba ku dawo to yadda lissafin yake shine idan mutum ya fada wata musiba Allah ya tsare shirka da Allah ce bid'a ne zina ne chata ne shan giya ne kowani irin sabon Allah ne ko masifar da wannan sakon Allah za ta jefa ka na damuwa ba addu'ar da zaka yi ka fita fita a cikin shine in ka bar wannan abun kun gane wannan ita ce kaidan Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusih saboda kan matukar kana yin abun da ya jawo wannan musibin ka kwatanta kamar gidanka ne ka je ka zo fita ne ka kunna ashana sai ka ce Allah ka kawo abun da sauki ai kana bata lokacin ka ne idan an kashe gobe ka sake kunnawa dai kama ko bai kama ba to sai kace zaka yi ta kunnawa amma zaka yi ta addu'a ba sai a ce kanka ya kunce ba to in dai za a saba ma Allah haka annabi yace la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari annabi yace wallahi ku yi umurni da alkhairi ku dinga hana mummunan aiki kuma ku daina kuma awla yushikanna Allah an yab'atha alaykum iqaban ko kuma yayi kusa Allah ya turo muku wata masifa da bala'i thumma tad'unahu ku yi tarokon sa fala yastajibu lakum yatiya amsa to kaidar Allah wa in utum uduna man sigira ka fahimta saboda ka idan wata masifa ce ta afka wa mutum to sai ya zama wani sakon Allah ne ya tsunduma ya kawo ta to durran da kaga ya fita a ciki ya bar wannan abu ne amma Allah ba zai fitta shi a ciki yana cikin wannan sabon Allah ba me yasa kake ji kita mu tuba mu gyara mu yi kaza abubuwa sai su gyaru gaskiya ne amma in muka dauka yadda muke haka da mu ci gaba da rayuwa kawai addu'a da mu yi addu'ar ai sababi ce dukkan ji yadda na soke suke zuwa istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inni astaghfiru Allah wa atubu ilayhi al-istighfar shay'un at-taubatu shay'un akhar al-istighfar shine ka roki Allah abinda kai ya yafe maka tuba kuma shine ka bar abin saboda ka duk lokacin da kaga tuba da istighfari sun hadu ma'anar istighfari shine roƙon Allah ya yafe abinda kai tuba kuma barin abu saboda ka idan muka bari sai mu roki Allah abinda muka yi sai ya yafe amma kana laifin ka ce zaka roki Allah ya yafe baka bari ba jama'a mun fahimta ko saboda ka ai anan malai ce fa in kunta kad awhashaka dhunubu fad'aha idza shi'ta wasta'in idan har damuwa da kunci ya dame ka sanadiyar sabon Allah to maganin malai ce ka bar su ka tuba ka daina sai ka samu nishadi to mun matsalar mu shine mutum ba zai bar abin da ya jefa shi a bala'in ba amma yana so ya roki Allah ya fita a cikin matsala zai fita lokacin da ka tuba ka daina sai ka roki ubangiji Allah sai ya yi sai ya mayar maka da mafi alkhairin abin da ka bari kunci da tsanani da ka kunci da tsanani da ka fuskanta sai ya zama maka alkhairi laifukanka Allah sai ya goge to amma mu ba mu so mu canza laifukan da su suke jefa mu a masifar muna cikin su, sannan muke so mu roki Allah kuma ya fidda mu a masifar da laifin mu ya jefa mu. Jama'a mun fahimta kuma ku yanzu. Saboda ka tuba da mu, gyarawa da mu, kyautatawa da mu, muna roƙon Allah abubuwa sai su daidai ta. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Annabi Nuhu yace wa mutanansa, ku nemi gafaran Allah, Allah mai yawan gafara ne. Yursilis samaa alaikum midirara, in kuntu ba kun daina Allah zai saukar muku da ruwa mai yawa mai albarka. Wa yumjidukum bi amwalin wa banin, Allah zai yalwace ku da dukiya mai yawa mai albarka da ƴaƴa masu albarka. Wa yaj'al lakum jannatin, zai ba ku gonaki masu albarka. Wa yaj'al lakum anhara, zai samar muku da kogi kogi da koramai wanda za ku dinga rayuwa da su. Amma me Allah ke sai kun duba kun koma zuwa ga Allah, wannan kike kai ne. To amma yanzu matsalar shine, idan kana cikin damuwa ko ina cikin damuwa, bukata na da kai mu yi addu'a ta fita, amma laifin da muke yin shi ba damu daina ba. Laifin da muke yin shi ba damu daina ba. Kaga ai ba a sa ranan fita a matsala ba. Shi kuma Allah ka'ida ya aje. Zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ce ba wata al'umma da take cikin jin daɗi da kwanciyar hankali, kawai na jirkita yanayi in sa su a matsala. Allah ce wallahi sai sun canza daga da'a sun koma rashin da'a. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ai mun karanta a cikin wannan littafin a baya, su magabata wallahi kora gonsa ne ya koma da bayan yadda ke shi, sai ce wannan abun wani abu ne da mai yaja. Lokacin da ya shiga gida yayi magana matarsa ya ta amsa, zai tuna akwai wani shi ma abu da yayi. To amma mu yanzu ba wanda zai shiga wata damuwa wai ya dauka abun da yake yi ne ya dame shi. In a office ne, a mahasada ne, a makiya ne, in a kasuwa ne, an sa mishi ido ne, in a anguwa ne, a an tsane shi ne, ha ina. Kai ka dawo makanka. Kai ka dawo makanka. Jama'a mun fahimta, abin da muke yi shi yake bin matsalar. Kawai shi Ubangiji idan barnan ya yawaita yakan game kowa da azaban da radadin da wanda yayi da wanda bai yi ba. Shi yasa yake ku dinga umurni da alkhairi, ku dinga hani da mummunan aiki. Amma ayyukan mu su suke miyagun ayyukan mu su suke jefa mu a cikin musiba. Nan kuma idan musibar ta zo, to nan kuma ba a rabe wane da wane. In Allah zai dauke ruwa babu ruwansa da gonan lema, gonan kowa ma ba za a zubar da ruwan. To shi yasa ake tashi a hada karfi da karfe, don me? Domin hana barna a cikin al'umma. Domin hana barna a cikin al'umma. Allah ya sa mu dace. Malam yace wa ashaddu minha wahshatu shirki wal kufr. To mafi muni kuma akan damuwar da mutum zai shiga na sabon Allah shine damuwar da zai shiga sanadiyar shirka ko kafirci. Wani yanzu ga maganar siyasa ya taso. To yanzu harkar shirka tsafe-tsafe, binne-binne, bokaye, yanzu dukkan sunansu zai tashi. Waɗansu bokayen ma daga ƙasan waje ake shigowa da su. To ba zai magance matsalar ba, ba zai hana shiga damuwa ba, ba zai hana shiga kunci. Kuma duk waɗannan abubuwa wallahi banda Ubangiji ba wanda yake gudanar da su. Ƙaryar wani boka ko wani malami wai a sararin duniya a ce na da kowan da shi ma zai gudanar da wani abu yadda Ubangiji yake gudanarwa, wallahi sai dai in ka jahilci Allah, inda za a bar shi da damuwarsa kawai ta ishe shi, ba zai yi ba. Allah huwa alladhi yudabbiru al-amra, Allah shi ke gudanar da dukkan al'amura. Wani yayi nasara, wani ya fadi, wani yayi nasara, wani ya fadi, wani ya kwanta jinya, wani ya tashi, gadon da aka sallami wannan an kwantar da wannan. Wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas, Allah ke muti gudanar da shi. Duk lokacin da ka jahilci haka, da ka sha wahala a rayuwa. To mafi munin damuwa da mutum ke shiga shine damuwar shirka da Allah ko kafirci. A ce ya tsunduma cikin shirka, ta tsunduma cikin shirka ko cikin kafirci, to damuwa da kunci da zai shiga shine mafi muni, akan kuma damuwar da ake shiga idan an saba ma Allah da laifin da ba shirka bane ko kafirci. Wala tajid ahadan mulabisan shay'an min zalika, malaka ce ba za ka samu wani mutum ba koda daya wanda yake tsudanye da irin waɗannan laifukan, illa wa ya'luhu min alwahsha bihasbi ma labathu minhu, fa ce za ka samu wannan damuwan ya mamaye shi ya bayyana a kansa gurgudun yadda ya tsudanye da wannan sabon Allah. Ba a saba ma Allah ko na rabbi, ba a saba ma Allah a gaba da ba a saba ma Allah a gaba da ba. Sai kaga damuwa, damuwa akan abinda ba na damuwa ba ma yana damuwa. Me yasa? Saboda yana da sabon Allah da shi yake ingiza shi cikin damuwa, saboda ka zuciyar ba za ta huta ba. Malam yace wannan damuwa zai bayyana a kansa gurgudun abinda yayi cudanya da shi na saba ma Allah. Fata'aluhul wahsha, fata'alul wahshatu wata huwa qalbuhu, saboda ka wannan sabon Allah sai ta bayyana a fiskarsa, ta bayyana a zuciyarsa. Fayastawhish wa yastawhash minhu, Allahu akbar, sai ya zama yana dame a tsakanin mutane, mutane ma suna dame da shi. Kamar yadda muka bada misali a baya, yana tsakanin mutane a tsarge a dame, mutane su ma in sun ganshi a dame a tsarge. Idan aka samu kyakkyawar da'a da biyayya ma Allah, sai kaga yana kwanci, yana da kwanciyar hankali. Waɗanda yake zaune da su suna da kwanciyar hankali, babansa yana jin daɗi wani ɗana ne, ɗansa yana jin daɗi wani babana ne, yayansa yana jin daɗi wani ƙanina, ƙanina ne, ƙaninsa na jin daɗi wani yayana ne, maƙwabcinsa na jin daɗi wani maƙwabcina ne, abokinsa na jin daɗi wani. Ba zai zantutarwa a kan al'umma, ba zai cutu da su ba, ba za su cutar da shi ba. Duk lokacin da ka ga mutumin kirki mai da'a ma Allah ya samu tsangwama, to sai dai abun mutanen banza. Wannan kuma al'ada ce ta marasa kirki, duk mutumin kirki ba sa son. Yanzu baka ji kana son sahabbai ba, baka ji kan to haka ne, ba ku haɗu ba. Amma Allah ya sanya maka soyayyarsu a cikin zuciya, to yanzu kai ga dan shaye-shaye a kusa da gidanka, ai ba inda zaka je, sai kaga inda ya tsaya. Don komai zai iya kawo shi, komai zai iya kawo shi. Saboda haka yana dame shi ma ana dame da shi. A cikin mutane baya cikin kwanciyar hankali, su ma mutanen da yake cikin su, in yana cikin su ba sa cikin kwanciyar hankali. To abinda ke jefa mutum a wannan matsayi, wannan mataki, shine saba ma Allah subhanahu wataala. Jama'a mu yi makan mu faɗanta na su, mu kyautata makan mu. Wannan duka abinda malam ya kawo ya shafi rayuwar duniyar sa ne kawai. Idan a duniya haka mutum zai rayu, ai ya rayu a cikin kunci. Idan a duniya haka mutum zai rayu, ai ya rayu a kunci. To balle kuma a ce akwai wani abu da yake jiransa bayan ya mutu. Saboda haka mu sani masifa, masifu, bala'i, rashin zaman lafiya, rashin kwanciyar hankali yana alaƙa da ɓarna da fasadi da sabon Allah a bayan ka. Maganinsa shine mu tuɓu mu tuba, mu koma zuwa ga Allah, mu nemi gafarar Allah. Allah kuma zai canza yanayin daga wancan yanayi na kunci da muke ciki zuwa ga samun nishadi, zuwa ga samun kewa, zuwa ga samun alkhairi. Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.